Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa wannan karan muna mitoci 1725 da kuma 60 ana kuma kama mu a VOA Africa zango na 102.5 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger har yau za su kama mu a kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niyya muryar arewa a kasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke binnin Kumasi haka kuma ana iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makiri muke farin cikin gabatar da shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji abin da sarkin gwandu na 19 Alhaji Mustapha Jakolo yake gani ya zama masababin gaza samun maslaha a batun kirkiro da ƙarin masana'antu wato masarautu a jihar Kano sai kuma maimaicin cikin shirin ciki da gaskiya wanda a yau zai tuna baya a batutuwa da aka gabatar a shirin sai kuma muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridun kasar Kamaru a wannan mako kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke bayyanawa a wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai
assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa yana mamakin yadda 'yan Democrats za su kada ƙuri'a a na tsige shi saboda babu wani laifi da shi da jama'arsa suka aikata. Trump ya yi wa manema labarai takaitaccen bayani da ya bacin jiya talata sa'o'i bayan da Democrats suka fitar da wasu zargi guda biyu a kan binciken tsige shin. Ya ce wannan abin kunya ne mutane su kirkiri batun tsige wani ba tare da aikata laifi ba in ji Trump yayin da zai dau jirgin Red One mai saukar ungulu ya ce lalle wannan abin kunya ne ana sa ran shugaban kasar da zai yi cikakken bayani a kan wannan batu a wurin gangamin siyasa wanda zai gudanar a jihar Pennsylvania wani sakon Twitter da Trump ya fitar da safiyar jiya ya kwatanta batun tsige shi da bita da kullin siyasa jim kadan bayan da shugaban kwamitin majalisa mai binciken ya sanar a hukumance cewa za su dauki mataki na jan kunnin shugaban kasar a hali da ake ji kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya cece daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Wray a jiya talata wani guda bayan da babban mai bincike a ma'aikatar shari'a ya ce bai ga wani son zuciya a siyasance da aka aikata a binciken da FBI ta yi a kan hulɗan kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump da ƙasar Rasha a shekarar 2016. Ray ya faɗa a wata hira da labaran ABC a ranar Litinin cewa babban mai binciken ya gano an gudanar da binciken a kan gaskiya da adalci kuma an yi komi bisa ka'ida. Amma dai ya ce babban mai binciken ya kuma gano an tafka wasu kurakurai wanda FBI din ne ta yi yayin binciken. Trump dai ya yi Allah wadai da Ray a jiya talata a wani sakon Twitter yana mai cewa bai sani ba ko shi daraktan na hukumar FBI Christopher Wray yana rike da wani rahoto na daban ne ko kuma irin wanda shi Trump din yake rike da shi. Trump ya kara da cewa irin hali da Ray yake nunawa ba zai iya magance matsalolin hukumar FBI ba wace matsaloli ya dabaibaita duk da cewa akwai mutanen kirki da su kuma suke aiki a wurin ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC barazanar da kungiyar 'yan bindigan Al-Shabaab ke yi a wasu unguwannin tsibirin Kenya a kusa da kan iyakarta da kasar Somalia ta tsorata ma'aikatan kiwon lafiya sun bar wurin amma wata kungiyar ma'aikatan sa kai ta Safari Doctors ta yi dalashi takobi cewa za ta ci gaba da zama a wurin domin taimakawa kiwon lafiyar marasa galihu sau daya a kowane wata likitocin safarin suna bin ruwa zuwa tsibirai wato daga wannan tsibiri zuwa wancan a lardin Lamu na kasar Kenya suna duban lafiyar mutane a ƙauyuka da ke kusa da Somalia dama can mutanen yankin ba su samun isasshen kiwon lafiya kamar 'yan cikin birni amma kuma barazanan da 'yan ta'addan Al-Shabaab ke yi wanda yankin ya fuskanci tun shekarar 2011 ya sa an rufe asibitoci kaɗan da ke wurin wata haifaffiyar lardin Lamu Umra Umar ta baro aikinta a Amurka a shekarar 2015 domin taimakawa mata da ƙananan yara da aka gudu aka bar su daga ƙarshe ta kun saka da ke ƙara tsanani tsakanin Turkiyya da Amurka bai kamata ya kai ga kawo ƙarshen dadaddiyen dangantakar su ba duk da baraka da ake samu tsakanin Ankara da Washington. Babbar barakan da ta bayyana ne a lokacin da Turkiyya ta yanke shawarar sayan manyan tankokin yaƙi samfurin S-400 daga ƙasar Rasha, lamarin da ake kallo a matsayin barazana ga tsaron NATO da kuma jiragen yaƙin Amurka samfurin F-35. Amma shi kwamandan sojojin Amurka a Turai ya ce yana sa ran ƙasashen biyu za su iya sasanta dangantakar da ke tsakanin su, abubuwa da ke ƙarfafa haɗin kan sojoji tsakanin Amurka da Turkiyya da kuma tsakanin NATO da Turkiyya ɗin sun fi ƙarfi da waɗanda za su iya kawo rarraba tsakanin su ko kuma a tsakanin ɓangarorin, inji General Todd Walter yana faɗa wa manema labarai yayin da ya bayyana a Washington a jiya Talata.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da karanto labarai. Madalla, sarkin gandu na 19 Alhaji Mustapha Jakolo ya ce rashin samun masu faɗa aji da kuma tuntuɓa a arewacin Najeriya ya sanya aka gaza kashe wutar rikicin masarautar Kano. A cikin doguwar hirarsa da sashen Hausa, Alhaji Jakolo ya ce duk da yake an kafa dokar da ta ba da izinin kafa sabbin masarautun, bakin alkalami bai bushe ba.
Kano ya da su ci mai kyau, na ita gaskiya yau a arewa da ta kaɗai ta sauran muna wanda yake da al'adun masu kyau da ake aishoke da su kamar yanayi shugaba ya zo, yanayi prime minister. Ko Prinsiyar na Ingila ko Prinsiyar na Amurka ko yin da kudu da yawa aka yi shirya a je a Yunus ba da Amurkin Amurka. Ke kuma ba mu je da yanzu wani wuri a arewa da gaskiya inda muke alfahari shi kamar Kano. To idan aka taɓa ta zai yi zabarin ki zai yi affecting ɗin ne zuwa da bayan zuba kaɗan zuwa da ba. Shi ma sarkin Kano bisa gaskiyar gani da Allah ya kamata a ce ya lura da Allah shi ne zamani sun yi ɗan kara tun farko shi da gwamnati da Bindiga ina kaman sun je Kaduna a shiryarsu daga lokacin ya kamata ya ɗan sassauto da zaman to ɗin tushen ɗin buga da yankin tafi shi nema saboda da al'adata. To amma na yi lura da yanzu da dubbe wannan ba sai da haka sai muna kanna su duka biyu kuma da za a samu a koma haɗuwa kamar ya manyan arewan ba ta ɓaci ba ko da an yi dokar ana aiko daidaitawa a kira bofin zan kanasu magana a soke dokan gaskiya soke ta yafi mana amfani arewa.
To kana ganin sauran sarakuna ko kuma masu ikon faɗa a jiya arewacin ƙasar suna da hurumin sa baki har a samu maslaha a wannan lamarin?
To sarakunan da muka yi zamani da su lokacin da muna can suna da experience da tunanin sun fi abin da suke yi kuma sun koya daga wasu an zama da cutai sun zamanin mulkin Turawa da marirar su marigayi lami ɗan adama marigayi sarkin Kano Sanusi da alfahari Kano Abu Bayero da Atahu Ugala da irin waɗannan da mun kira ta da ne da ɗaya muka zauna cikin kuma kamar Shehu Bani marigayi shi ma a parliamentary zirkin ya muka zauna to ana haɗuwa ana makawara idan yana je zafi akan yi fushiya ko shi sankan da shi ta yamma ya mishi rahama an yi rikici da yawa arewa ya kan shi da kwamiti iri-iri a jiya da aka mata ta gajen mace ɗin da leadership ɗin siyasa in wani abu ne in mutan rikici da ana shiga a yi a yi magana a gyara shi shi ne an taɓa mutan na ta taɓa leadin shi da delegation na arewa concentrated forum ACF muka je a kami jikon da chief muka shirya su muka magana da su tafi da su kai ukari da sauransu. To irin wannan abin yanzu ba sa amma jiska ya ba mun kafa ACF mun kafa ta mun kafa da rike na je inda duniya ka so duk wannan wuraren muna haɗuwa mu yi mutum mu shashara da kan tushen da mutum tsakanin sarakuna. Yanzu bai fahimci ciki ba, ba mu shiga cikin su. Wannan abin da aka dabi da ya lalace kusa da kanin ya ji kun yasayi da su.
Sarkin Gwandu na 19 Alhaji Mustapha Jakulu a hirarsa da sashen Hausa. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To za ku iya sake sauraron wannan bangaren hirar a shafinmu na intanet voahausa.com. nan gaba kuma cikin shirye-shiryen namu za ku ji shawarar Basaraken kan yadda za a iya samun maslaha. To kan wannan batun, Mahmud Salihu ya aiko da sakon email yana cewa, to Gwamna Abdullahi Umar Ganduje, muna fatan za ka bi umarnin wata babbar kotun jihar da ta dakatar da kai daga kaddamar da majalisar masarautun ta jihar Kano. Kasancewa a baya baka bi umarnin kotun da ta ruguje masarautar da ka kirkiro ba. Kin bin umarnin kotu ya saba kundin tsarin mulkin Najeriya. Kuma kuna iya garzayawa shafinmu na sada zumunta Facebook domin yin tsokaci akan wannan batu. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. There's a place in your heart, and I know that it is love. And the place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. And this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. To madalla, yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 2:12 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu raro, barkanmu da dawowa wannan shiri na ciki da gaskiya da kan kawo muku labaru na halin da jama'a kan tsinci kansu ciki, kama daga zargin zamba cikin aminci, cin amana da cin hanci da rashawa da ma uwa uba, take haƙƙin dan adam. Kasancewar mun iso ƙarshen shekara, inda muka yi bitar shirye-shirye kafin mu ci gaba da shirin da muka faro a makon jiya kan korafin jami'in hukumar kare lafiyar farar hula, wato Civil Defense Ibrahim Maigari. Za mu yi bitar halin da ake ciki a ƙalla ɗaya ko biyu daga wasu shirye-shiryenmu da muka kawo a baya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. In za a tuna gabannin zaben nan na bana, mun kawo muku korafin bako Ziri ɗan asalin Bama da ke jihar Barno, da yake zargin shugaban ma'aikata na fadar shugaba Buhari, Malam Abba Kyari, da shigar da shi wata kwangilar sayo motoci, amma lamarin ya ƙare da tsare shi a hukumar tsaron farin kaya ta DSS, duk da yake ya kai batun hukumar yaƙi da cin hanci ta AFCC. Kafin mu kawo muku sabon bayanin bako Ziri, za mu tuna baya ga martanin fadar shugaban Najeriya ta bakin mai taimakawa shugaban kan labaru Malam Garba Shehu, inda fadar ta yi watsi da zargin da nuna wasu masu zagon ƙasa ga nasarar zaben shugaba Buhari ne ke ingiza waziri wajen waɗannan bayanai.
Ni wato abin da muke so mu ce shine, inda za a natsu a duba wannan magana, za a ga cewa ba ta da ma'ana ko kankani. Mutumin da ake zargi wai an ce ya ce a bashi cin hanci na miliyan 29 na naira, sai ka duba ka ce akwai cancanta akan wannan magana. Lokacin da ya karbi ofis din nan na babban jami'i a fadar shugaban kasa, duk wani wanda ya rike wannan ofis kafin shi akwai kuɗi naira miliyan 200 da kowane wata ake ba ofis din nan. Mariki wanda yake rike da ofis din nan yana kashe kuɗin nan a duk yadda ya so, a doka, a tsarin yadda ake gudanar da ofis din fadar shugaban kasa, ba sai yayi bayanin ya aka yi kashe kuɗin nan ba. Irin tsari da shugaban Buhari ya fito da shi, Abba Kyari da kansa da ya shiga wannan ofis ya ce wannan kuɗi miliyan 200 da ake kawo ofis duk wata a dakatar da ita. To mutumin da ake bashi, aka ce za a bashi miliyan 200 duk wata ya kashe duran da yake so, ya ce baya so, shi ne za a ce an kawo mara miliyan 29 na naira wai ya karba. wannan ba shi da ma'ana magana da yake nan sannan abu na biyu shi wannan mutumi da ake wannan yawo da ma magana sa dake kai a kungila yake za a bashi wai a bila ta mota Hilux guda 25 kasafin kudin 2016 da 2017 babu wannan kasafin kudin a bila babu bukatar wayannan motoci to ya zai a ce an ba da kungila akan abin da ba a bukata so wato maganganun soki burutsu ne iri daban-daban
bangarbe shi ko wato a takeice dai ta fadar shugaban kasa ta dauki wannan abin da cewa kawai ba sharri ne
kwarai kuma zamani ne na yi saboda a zabe ne iri daban-daban a gaban mu so ake yi duk inda aka san za a bata sunan gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ake nema a dauko ayi ɗan siyasa da magoya bayan su da gidajen jaridu daban-daban abin da aka sa a gaba kenan abin farin cikin mu shine mutanen Najeriya kai ya waye irin wannan yaudara ba za ta yi tasiri ba insha Allah
yanzu dai an kammala zabi har ma shugaba Buhari yana cikin wata na bakwai a wa'adin sa na biyu da zai kare ranar 29 ga watan Mayu na shekarar 2023 kazalika karar zabe ma da aka shigar an kammala da watsi da ita a kotun koli da tabbatarwa shugaba Muhammadu Buhari nasara yanzu ga abin da Bako Ziri ya shaida wannan shiri
Bako Ziri mana bayani zuwa yanzu akwai wani abu da aka samu daga abubuwan da suka hada ka da shi Abubakari
eh to ya kira dan uwana sun yi magana da dan uwana amma har yanzu dai ba neme ni ba kuma ba bani hakkina ba sun sa ni da wani yanayi ban taba zaton Abubakari zai yi min wannan abin ba a rayuwa ko a mafarki tunda dai akwai lokacin da ina nema kudaden nan saura naira 20 kawai ya saura na kira shi na nema alfarma ya ciko wannan kudin in an gama sai ya bani abin da zai bani a ciki amma daga bude bakin shi ya ce min I cannot marry you a woman and expect me to pregnant her akan naira 20 din ban taba zaton mahaifi zai gawa ma dansa wannan abin ba Abubakari dai ya sani kunya ya sani wani hali wanda dai ban taba ganshi ko a mafarki ba ya zalunce ni a rayuwa bazan taba manta da wannan abubuwan da yayi min ba a rayuwa dai to nayi yakacin gurguruna akan lamarin nan in shiga nan in shiga wajen can duka inda dai na fara samu nasara ta bangaren sai ya sa kafa ya toshe wajen hanya to shi yasa kowa yana tsoron shi akan lamarin nan shi yasa da in yana da gaskiya me yasa bai kai ni kotu ba ai ya fita ya ce zai kai ɗan jaridan nan jaridan Punch din nan wanda ya buga jaridan nan zai kai shi kotu amma har zuwa yau ba ya kasa tafiya zuwa kotu in dai yana da gaskiya me yasa bai je kotun ba
wato dai ba ku kai kaso in ma ba ku gamu da shi ba ko wani abu bai faru ba kotu za ta iya warware wannan al'amari ta fito da mai gaskiya a cikin wannan takaddamar
haka ne to kasan shi zaman Najeriya nan kawai dai to Allah ya jara lamarin abubuwan da yake tafiya cikin kasan nan don tunda su ne suna mulkin bayan da zaka je kotu ta baka nasara ko da kana da gaskiya tunda dai na je EFCC na ga asiri diyawa cikin EFCC lamarin EFCC a DSS ba zai yi in yoro dare mutane ko in ce dai in zo in bata sunan mutane a bar ni a kyale ni in zo na cikin kasa har zuwa war hakan nan ba saboda haka ai in yana da gaskiya me ya hana shi tafiya zuwa kotu ai ya je kotu mana abinda bai sani ba ma zan tona asirin a cikin kotu amma dai ba zai yi in fita media in ce gashi abinda ake cikin ba amma dai da yana da gaskiya da zai je kotu sai ya kai kara zuwa kotu a ce na bata masa suna sai kotu dole za ta neme ni sai ni kuma in zo in bayyana abin da ake cikin amma ya kasa tafiya zuwa kotu har zuwa yau kuma bai bani hakkina ba don in shi yana kan mulki shi ya sa to ai ba zai dogoma kan mulkin ba
ba ko kai wani abu da watakila a baya kake fada ina jin ko kafin zabe ne kai kira ga shugaba Buhari ko gwamnatinsa da sa baki cikin wannan al'amari don a samu sulhu shin daga bangaren gwamnati akwai wanda ya neme ka
har yanzu dai ba wanda ya neme ni a cikin lamarin nan to kowa yana tsoron Abubakari saboda haka akwai mutane manyan mutane wanda suna so su shiga wannan lamarin su bayyana ra'ayinsu kuma su furta abinda yake tare da su a ce da gaskiyan lamarin, to suna tsoron aikinsu kar su zo su sa baki a cikin lamarin, kuma yanda DSP Tijjani abinda ya same shi nan ya same su, shi yasa suna gudu lamarin. Amma dai ta bangaren shawara kan za su iya su ba da shawara kuma abubuwan da ya kamata a yi za a iya yi a cikin lamarin nan. To amma gwamnati dai bata niyan a zo a ba da abin nan namu, mun yi ɗakacin gurgudunmu a kan lamarin nan da Malam Nasiru har yanzu dai shiruto.
Akwai kuma wani abu da ya shafi mutane waɗanda suke ka bayyana cewa ka karɓi kuɗaɗe da yawa daga hannunsu waɗanda za su so ka biya su wannan kuɗin. Shin zuwa yanzu ya kuke ciki da waɗannan mutane?
Ba ran da mutanen nan ba su buga mu waya suke ya ake ciki suna neman haƙƙin nasu, ina ba su haƙuri dai. To kowa ya fahimci abin da inda dai abin ya taso, kuma ina da gaskiya shi yasa sun yi haƙuri ma sun bar ni har zuwa war haka nan. Kuma yanzu hakan nan an yi min barazana sau biyu a kan lamarin nan. Na farko na je EFCC ranar farkon da na kai partition, na fita daga na yi submitting partition nan, na fita na doki acknowledgement wanda an yi min stamp na EFCC wanda shaidan da tabbacin an karba kokena. Daga na fita na zo Finance Junction, mutane sun zo sun biyo ni sun karba acknowledgement na a hannuna, kuma sun biyo ni har zuwa gida har sun yi min duka kan lamarin nan. To saboda haka ba zai yi in ce da zan yi wani abu a kan lamarin nan ba, na yi dai akacin gurgudana har yanzu ina mika kuka na da shugaban kasa, shugaban mai adalci, don Allah ya dubi girman Allah da manzonsa ya kwato mu hakina ya bani hakina in ba mu masu so hakinsu, kowa ya samu kwanciyar hankali a kan lamarin nan. Shi ne abin da nake neman alfarma, don mataimakin shugaban kasa ya ce zai yi wani abu a kan lamarin nan, to amma har yanzu dai shiru ba neme ni ba, ba ce mun gashi abin da za a yi ba. To shi ne abin da ake ciki dai Malam Nasiru.
Makon gobe ma za mu dawo kan shirye-shiryen ko kuma mu ci gaba da bita. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alaikaya, Nisar Fil Hashin Gumul ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri. Mu kasance lafiya.
To a gaida dan mutan Gumul, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Za mu fara shirin da namu na wannan makon ne da jaridar Le Messager ta kasar Jamhuriyar Kamaru, an da ta rawaito mana cewar dukkanin 'yan siyasan kasar Kamaru cikin su ya dori ruwa kasancewar har yanzu hukumar zaɓe mai zaman kanta Elecam ko Election Kamaru na kasar bata gama tantance sunayen waɗanda za su tsaya takara ba a zaɓen majalisar dokoki da kuma na ƙananan hukumomin kasar. Sai jaridar Du Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ta bayyana mana cewar har yanzu dai tsugunne bata ƙare ba a jihar Arewa mai nisa, maharan Boko Haram suna ci gaba da aikata ta'asa a jihar, anda a 'yan kwanakin nan sai da suka sarwantar da rayukan al'umma biyar a ƙaramin hukumar Kwalfata da take kan iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya. Jaridar Kalara kuma cewa ta yi madugun 'yan adawan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto ya ce shi kan ya jefar da ƙwallon mangoro ya huta da ƙuda tunda ya ƙi yarda 'ya'yan jam'iyyarsa cewar kasu da takararsu a zaɓuɓɓukan da za a gudanar na 'yan majalisar dokoki da kuma na ƙananan hukumomi, ya ce ba za a yi adalci ba. Jaridar The Guardian ta ambata mana cewar jami'an tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru a birnin Ebolowa sun hana wa 'ya'yan jam'iyyar adawa ta MRC gudanar da taronsu domin kar su kawo hatsaniya a birnin. Sai jaridar Eden ta ƙasar Kamaru anda ta ce a wannan shekarar ta 2019 hukumar tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta kwashi 'yan ɓangaren masu amfani da harshen Ingilishi sarauniyar Ingila su 600 aikin zaratan sojoji wanda ake kira bir a ƙasar Kamaru karan farko kenan da gwamnatin ƙasar ta yi irin wannan aikin. Sai jaridar The Advocate ta ƙasar Kamaru anda ita kuma ta ce mazauna a ɓangaren 'yan awaren ƙasar suna buƙatar agajin gaggawa na kayayyakin abinci a jihohi biyu na ƙasar domin nan da lokaci kaɗan za su iya faɗawa cikin wani
hali na rashin cimaka. Jaridar Ekomaten kuma ta hango mana cewar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta sake dakatar da mikawa hamshakin attajirin dan kasuwan nan na kasar Faransa Bolloré ya ci gaba da gudanar da hada-hadarsa a cikin babban tashar jirgin ruwa dake birnin Douala. Bayan ya kwashe sama da shekaru 25 yana tafiyar da tashar. Zamu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Le Jour ta kasar Jamhuriyar Kamaru, anda ta fayyace mana cewar gwamnatin kasar ta janyewa kamfanin dake gina sabon filin wasanni na Olambe dake birnin Yaounde Lasisi game irin yanda suke nawa wajen gudanar da ayyukan su. Kasancewar kasar ta Kamaru ita ce za ta karbi bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka a shekarar 2021. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To daga kasar Kamaru kuma sai duk inda mai sauraron mu yake, masu saurare, lokaci ne da zamu ji abinda kuke cewa ko kuma abinda ke ci muku tuwo a ƙwarya. Ga abinda kuka ce.
Assalamu alaikum mu Amurka. Da alhaji Manuru dan uwa mai Allah na cikin garin Jega. Shawara ga gwamnoni na EPS ba turka-turka ba da rigima da adon ashinmu da shi ne gabanku. Haƙoƙin da Buhari ya ba ku ba al'ummarku, to ku tabbatar da kun ba su. Amma an ba ku dankali, kun ƙi ba su. An ba ku rogo, kun ƙi ba su. To kaga Allah bai zubi ku da hada ba. Ku ji tsoron Allah, ku fi mara. Mutane wasu sun wahala, wasu suna jin daɗi. Allah ka taimaki Najeriya da 'yan Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga garin Kafin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau, ina so ne in kira ma gwamnanmu na jihar Bauchi su yi haɗin gwiwa da gwamnatin tarayyar Najeriya su yi mana wasu hanyoyi a cikin ƙaramar hukumar mu ta Ganjuwa a jihar Bauchi. Na farko, hanyar da ta tashi daga rarrabar mai Alewa ta shiga garin Miya, sai kuma hanyar da ta tashi daga garin Miya ta shiga garin Zara ta wuce garin Ganjuwa. Lallai wannan hanyoyi suna da matukar muhimmanci musamman ga ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa da kuma manoma. Muna roƙon gwamnatin jihar Bauchi da gwamnatin tarayyar Najeriya za su yi haɗin gwiwa su yi mana wannan hanyoyi.
Rayoyin ku masu saurare, sai ku ci gaba da aikowa, sannan a hankali za mu riƙa gabatarwa kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa yana mamakin yadda Democrats za su kaɗa ƙuri'ar tsige shi saboda babu wani laifi da shi da jama'arsa suka yi. Trump ya yi wa manema labarai takaitaccen bayani da yammacin jiya Talata sa'o'i bayan da Democrats suka fitar da wasu zargi guda biyu a kan binciken tsige shin. Shugaban Amurka ya caccaki daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Wray a jiya Talata, wani guda bayan da babban mai bincike a ma'aikatar shari'a ya ce bai ga wani son zuciya a siyasance da aka yi a bincike da FBI ta yi ba a kan hulɗan kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump da ƙasar Rasha a shekarar 2016.
To a gaishe ka masu saurare, abinda ya sauka kenan a shirye-shirye na safe yau, sai kuma da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta ga rago na Abdulaziz Adli Toro. Shirin da ke hira da 'yan kasashen Afirka da ke zaune a kasashen ƙetare kamar kullum, za ku iya sauraron shirye-shirye namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara da bayyana ra'ayoyi a dukkan shafinmu na sada zumunta. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ko da yaushe ta hanyar email a adireshinmu hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho a lambobinmu 202-205-9947-45. Yanzu a madadin kowa da kowa, alheri ke muku, fata alheri.